Ici, dans la capitale américaine, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asariyar wanda ta yi daidai da karfe 10:11 na safe a agoganmu na Washington DC. Yusuf Aliyu Harandene tare da Murtala Faruk Sanyinna muke gabatar muku da shirin a yau Asabar 20 ga watan Yuni shekara ta 2020. Kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara da kanin labarai.
Batun sanya don rufe fuska domin yaki da yaduwar coronavirus na ci gaba da raraba kan Amurkawa. A daidai lokacin da kwararru a fannin kiwon lafiya ke cewa sanya takunkumin fuska na ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin rage yaduwar cutar ta COVID-19. Mutane goma ne aka bada rahoton sun bace bayan da wani kwale-kwale mai injin ya kife dauke da masunta 16 a ruwan kasar Indonesia. Takaddama na kara zafafa tsakanin kasashen Korea biyu, a yayin da Korea ta Arewa take shirin aikewa da takardun sakonnin nuna kin jinin kudanci zuwa kasar Korea ta Kudu.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama. Bayan labaran duniya, idan muka waiwaya taskar rahotanni, za ku ji halin maraici da babbar jam'iyyar APC ke ciki. Kana muna tafe da rahoto akan halin tsaro a Najeriya da makociyarta Niger. Duk bayan waɗannan muna tafi kuma da shirin adawo lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri zai gabatar muna. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Batun sanya abin rufe fuska domin yaki da yaduwar coronavirus na ci gaba da raraba kan Amurkawa, yayin da wasu ke ganin ya waje ba su rufe baki da hancin su idan za su fita, wasu ko suna yawo abin su ba tare da rufe fuskar su ba. To sai dai magajin garuruwa tara a jihar Texas suna bada muhimmancin gaske akan sanya takunkumin fuska, har suke aikewa da sakonni ga 'yan jihar suna kira gare su da su rika sanya takunkumin, a cewar rahoton jaridar Washington Post. Sakonnin na nuni da cewa cutar na ƙara yaduwa yayin da asibitoci ke dada cika. Kwararru a fannin kiwon lafiya kuma sun ce sanya takunkumin fuska na ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin rage yaduwar cutar ta COVID-19. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Ghebreyesus ya ce yaduwar cutar na ƙara ta'azzara, inda ya ce an sami sababbin kamuwa da cutar fiye da 150 a faɗin duniya a ranar Alhamis, wanda shine adadi mafi yawa da aka taɓa samu a rana ɗaya tun da cutar ta ɓarke a watan Disamba. Mafi yawan sababbin kamuwa da cutar suna yankin kudancin Asiya da gabas ta tsakiya. Masu zanga-zanga sun karya wani mutum-mutumin janar da ke babban birnin ƙasar Amurka na Washington DC, kana kuma suka cinna masa wuta. Lamarin ya auku ne a ranar da ake bikin tunawa da kawo ƙarshen bauta a Amurka, a yayin da kuma ake ci gaba da zanga-zangar ƙin jinin wariyar launin fata biyo bayan kisan George Floyd. Masu zanga-zangar na kallo sa'ad da mutum-mutumin na Albert Pike da aka daddaure da sarƙoƙi ya kare daga mazauninsa ya faɗi ta baya, wanda ya haifar da tashin ƙura. Shaidun gani da ido da kuma hotunan bidiyo sun nuna cewa akwai 'yan sanda a wurin, to amma ba su yi ƙoƙarin hanawa ba. Shugaba Donald Trump ya kira magajin garin birnin na Washington DC da 'yan sanda, yana ƙorafin cewa ba sa yin aikinsu. Mutane goma ne aka bada rahoton sun ɓace bayan da wani kwale-kwale mai injin ya kife ɗauke da masunta 16 a ruwan ƙasar Indonesia. Kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AFP ya ruwaito, jami'an ƙasar sun bayyana a yau Asabar. Hukumar bincike da agaji ta ƙasar ta Indonesia ta ce kwale-kwalen ya daki wata babbar igiyar ruwa ne kai tsaye a ranar Alhamis kusa da tsauni mai aman wuta na Anak Krakatau. Mai magana da yawun hukumar agajin Muhammad Yusuf Latif ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa an sami ceto mutane 6 a raye, yayin da ake ci gaba da neman sauran mutane 10 da har yanzu ba a gansu ba. Yana mai cewa masuntan sun yi kokarin ninkaya ne zuwa wani tsibirin da ke kusa. a yarin masu ceto na Indonesia sun ci gaba da neman waɗanda hatsarin ya rutsa da su a yau Asabar. Karancin ingantattun ayyukan kariya a teku sun sa kasar ta Indonesia take fuskantar matsalolin yawaitar hatsarin jiragen ruwa.
Yanzu bar mu je ga rahoton mu na farko. Babbar jam'iyya mai mulki a Najeriya ta APC ta shiga cikin halin kakanikayi tun bayan samun rashin jituwa tsakanin shugaban jam'iyyar na ƙasa Adams Aliyu Oshomole da wasu jigajigan jam'iyyar. Jam'iyyar ta fara tangal-tangal tun kamun zaɓe mai zuwa, wanda a cikin satin nan ne wata kotu ta tabbatar da dakatar da shi. Amma har yanzu ana iya cewa akwai sauran rina a kaba dangane da wa zai jagoranci jam'iyyar. Nasiru Adamu Elikaya ya muna bin kokob akan halin da jam'iyyar ke ciki.
Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta nada mukaddashin mukaddashi Hilad Eta ya jagoranci jam'iyyar biyo bayan rashin lafiyar mukaddashin da ta nada tun farko Abiola Ajimobi, wanda har aka yaya ta cewa mare yayi halinsa. Yanzu a tuna APC ta nada tsohon gwamnan Oyon Abiola Ajimobi ya rike shugabancin jam'iyyar bayan dakatar da shugaban jam'iyyar Adams Oshimole da kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar. Nadin na tafiya daidai da buƙatun akasarin shugabannin jam'iyyar da ke mara baya ga Oshimole, wanda sabaninsa da gwamna Godwin Obaseki ya sanya gwamnan ficewa daga APC zuwa DP. Tuni shi kuma kaddashin sakataren jam'iyyar Victor Giadom ya ayyana kansa a matsayin shugaba bisa umarnin kotu, inda yake da goyon bayan masu kin jinin mulkin Oshimole. Kuma tuni Giadom din ma ya ce ya soke shirin zaben fidda gwanin jam'iyyar a ido, yana mai bude kofa don Obaseki ya samu takarar. Mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa maso gabas Mustapha Salihu na daga waɗanda suka shigar da ƙara don kawar da Oshimole daga kujera.
Tsohon gwamnan Oyo ya yi replacing ni Adebayo da ya bari daga Ekiti, wani ya yi replacing wani daga North East, wani ya yi replacing wani daga South East na magana 42. Wannan na tabbatar maka ba a mitin din nan ba wanda ya zartar da shi, kawai abubuwa ne wanda suke so shi su kara kawo rigingimu a cikin jami'a. Kuma ba za mu yarda ba, duk wanda zai so yi wani abu zai kashe jami'an nan. Ba za mu yarda mu bi shi, domin an ce in kana wanka ma ka ce kai dauke ma ka ba za ka bi shi ba, don an ka bi shi tsara kai ma za ce kai ma ka kashe ne. Abinda suke so mu yi a fasa jami'an nan ba za mu yarda ba.
Yanzu dai za a iya cewa ta tabbata jam'iyyar APC za ta jiga wata tafiya karkashin jagorancin mukaddashi kafin sabon lamari da ka iya faruwa. Tuni lauyan Giadom ya ce duk wani mai bayyana kansa a matsayin mukaddashin shugaban APC ba Victor Giadom ba, to yana hakan ne bisa saba umarnin kotu. Sakataren walwala na APC Ibrahim Masari ya bayyana dalilin da yasa suka hana Obaseki zaben fidda gwani da nuna hakan bashi da nasaba da warware mubayi'arsa ga Oshimole.
Takaddun da ya nuna ma hukumar zabe shekarar 2016 lokacin da tsaya zabe, ya ce ya shiga university ta Ibadan a shekarar ta 1973, ya gama a 1976. Hankali bai iya dauka mutum ya je yana da credit uku a ce ya samu direct entry a wannan lokacin, kuma a ce ya yi degree cikin shekara uku. Kuma yanzu ya zo ya ce ya gama wannan jami'a a shekara 1979. Sai muka gayyato Junior Advocate of Nigeria, suka bincika makaranta ta ce musu bata san shi ba. Kuka zo suka ce ai wannan mutum bai cancanci tsayawa zaɓe ba, magana a ce wai mun hana shi kuma muka hana shi tsayawa zaɓe ba, shi hana kan shi tsayawa zaɓe.
Ibrahim Masari abin da ake cewa inda suna shiri da shi shugaban jam'iyyar Adams Oshimole da ba abin da zai sa a gano yana da matsala.
Wallahi tallahi ko suna shiri Adam Oshimole bai isa ya lullube wannan abun ba. Wancan karan ma IPDB ta samu takaddun ta shigar da ƙara a makare, shine abin da ya sabin nashi. Kaga yanzu kawai ba za su ƙara yadda su yi filing case ɗinsu out of time ba.
Dan majalisar wakilai na Inuwar PDP daga Zamfara Shehu Ahmad ya ce suna farin ciki da shigowar Obaseki jam'iyyarsu, kuma yana hango PDP za ta karɓe ido daga APC.
Na san idan za a bari talaka su zo suwa kansu shari'a su jefa ƙuri'a a ƙirga, babu nan da wata jam'iyya za ta ci ido wanda ba PDP ba. Laziman idan za a yi zaben nan to PDP za ta kawo ido bisa ga abubuwan da suka wakana na rashin haɗin kan su shugabannin ma APC kansu, na rashin adalci su bayananne su ɗauki wannan su sa shi nan su ɗauki wannan su sa shi nan, tamkar yadda ake sa kuɗi aljihu. In kana da kuɗin za ka isa aljihun dama, ko kana isa aljihun hagu, ko kana aljihun wando, ko aljihun gaba.
A zahiri in ji masana masu sharhi kan lamuran siyasa, duk wannan dambarwarar na da nasaba ne da shirin zaben 2023, lokacin da shugaba Buhari zai kammala wa'adi na ƙarshe da batun wanda zai gaje shi. Kuma ana ganin uban jam'iyyar Bola Tinubu ke harin tikitin jam'iyyar da taimakon Oshimole a matsayin shugaba, inda yawancin gwamnonin APC da suke ɗaukar hakan murƙushe su ne ke ɗaukar matakin hana hakan tafiya salun alun. A irin wannan dambarwar ta shugabanci da shugaba Buhari ba kasafai yake sa baki ba, shin APC za ta iya ci gaba da mulki bayan 2023? Nasira da Malika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
a gaida sarkin yaki Nasiru Adamu Alhikaya. Yanzu kuma bari mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu.
Kasar Koriya ta Arewa tana shirin aikewa da takardun sakonnin nuna kin jinin kudanci zuwa kasar Koriya ta Kudu, a cewar kafar yaɗa labaran kasar a yau Asabar. Kamfanin dillancin labarai na KCNC ya ce fasatattun 'yan kasar ta Koriya ta Arewa suna kammala shirye-shiryen kaddamar da rarraba takardun a Koriya ta Kudu, wannan da shi ne matakin mai da martani na baya-bayan nan da Koriya ta Arewar ta ɗauka, wanda kuma ya sami kakkausan suka daga Koriya ta Kudu a yayin da tankiya tsakanin kasashen biyu take ƙara ta'azzara. Ma'aikatar haɗin kai ta Koriya ta Kudu ta faɗa wata sanarwa a yau Asabar cewa matakin Koriyar ta Arewa na aikewa da takardun abu ne da za ta yi nadamarsa na gaske. Kana ta yi kiran da ta dakatar da wannan yunkurin. Kasashen biyu na Koriya da afakaice suke faɗa da juna bayan dakatar da yaƙi a wani sulhu a shekarar 1953. A yanzu sun kwashe gwamman shekaru suna yaƙin cacar baki da takardun sakonnin nuna ƙin jinin juna. Dangantaka tsakanin kasashen Koriyar biyu ta ƙara tsami watanni biyu bayan rushewar yarjejeniyar sulhu da aka yi a Hanoi tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Amurka Donald Trump. 'Yan fafutuka da shugabannin addini suna gudanar da wani maci a yau Asabar domin bayyana matsaloli da bukatun talaka a Amurka. An shirya za a gudanar da gangamin ne a gaban fadar shugaban kasa ta White House. To amma kuma annobar coronavirus ta tilasta masu shirya taron gudanar da shi ta hanyoyin tarukan zamani na internet. Masu shirya taron sun soma shirin gudanar da shi tun shekaru biyu da suka gabata, inda suke neman mai da hankali a kan damuwar talaka da kuma nuna wariyar launin fata da ake yi kaikaici a Amurka, tare da taken da aka yi ta bayyanawa a fadin Amurka da wasu sassan duniya biyu bayan mutuwar George Floyd, wanda ya mutu bayan da wani jami'in 'yan sanda ya danne masa wuya da gwiwa na tsawon mintuna 9. Mutane matalauta sun bayyana halin rayuwa da suke ciki a gangamin na kafafen internet, waɗanda kuma ake yaɗawa kai tsaye a kafafen yaɗa labarai daban-daban. Haka kuma masu shirya taron na mai da hankali akan taɓarɓarewar yanayi da muhalli a ƙasar, wanda kuma yake shafuwar al'ummomin talakawa. Dr. William J. Barber da Reverend Dr. Liz Tew Harris su ne suke jagorantar gangamin, yayin da masu karɓar bakuncinsa suka haɗa da tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Al Gore da Daniel Glover da John Fronda da David Oyelowo da Wanda Sykes da kuma Deborah Messing.
Masu sauraro labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma bibiyar mu a shafin yanar gizo na Facebook, Twitter da Instagram, ko kuma shafinmu na voahausa.com. Yanzu kuma bari mu je ga sauran rahotanninmu. Tsaro shi ne ginshikin ci gaban al'umma, ƙasa, nahiya da duniya baki ɗayanta. A duk lokacin da aka rasa shi, to an rasa komai. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ɗauki azamar kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasar. Haruna Mamman Baƙo na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Ministan tsaro na jamhuriyar Nijar Professor Isufu Katambe ya kaddamar da wata ziyara ta kwanaki masu yawa a cikin jihar Tawa, musamman arewacin wannan jihar da ke iyaka da kasar Mali, inda aka kai hari a ranar 30 ga watan jiya a sansanin an gudun hijira na Intikan, inda mutane uku suka mutu. Daga bisani, ministan ya kai ziyara wa rundunar shara da ke kakkaɓe dukkan masu miyagun ayyuka a wannan yankin. Bayan ziyarce-ziyarce, warundunonin soja da ma hilayen sabka da tashi na jirage a wannan yankin, ministan tsaro Professor Isufu Katambe da ke tare da rakiyar gwamnan jihar Tawa da mukarrabansa, haka ma da mataimakin babban hafsan hafsoshin soja na jamhuriyar Nijar, ya yi wa askara wanda ke wannan yankin jawabi kamar haka. Ari mai yawa gare mu domin mu zo mu gana da ku, wannan ko domin mu kawo muku jinjina ta musamman.
jinjirta shugaban kasa shugaban hafsoshin sojan kasar Alhaji Isu Muhammadu. Wannan jinjira ta shugaban kasa kun cancance ta saboda a baya-bayan nan askarawan jamhuriyar Nijar suna bada mamaki wanda duk duniya take ambata, kuma kamar yanda nace a zagayen da muka yi a can baya, shugaban kasa ya dauki dukkan matakan da suka cancanta domin ba ku kayan aiki isassu kuma na zamani domin ku gudanar da ayyukanku a cikin tsanaki. Kuma abinda ya shafi kayan aiki, an yi ababe da dama akai, kuma za a ƙara yin wani abu. Wani dan jarida dake wannan yanki cewa da Gambo Adamu da na tattauna da shi akan wannan ziyarar ta ministan tsaro a jihar Tawa cewa yi babu shakka zai karawa askarawan da ke wannan yankin dake gwabzawa da ƴan ta'adda dake kutsuwa daga kasar Mali kani a cikin ayyukan su na tsaron kasa.
Kasan shi wannan dan talaki to ranar da shugaban kasa ya kira shi ya dora mishi wannan mukami na zama minister de la defense, to bai yi kasa a gwiwa ba. Kowa ya ga irin kokari wanda yake tai domin ganin an kyautata ma su jami'an tsaro. Ni a wuri na ziyarar shi a nan cikin jihar Tawa inda ke da rundunonin jami'an tsaro, bata zo mini ba zata ba, kuma ba za ta bani mamaki ba, saboda na san irin yadda shi kankanshi yake son abin a zuciya tai. Saboda haka kuma ka san shi jami'an tsaro, duk abin da zaka bashi ka kawo shi ka aje shi ga wuri ka bashi kayan aiki, matukar kai da ka aje shi din nan ba za ka zagayo ba ka ga shin wa a cikin wani hali yake, ka san ba za su yi maka irin yadda kake so ai maka ba. Amma matukar suna ganin magabatan su suna zuwa, suna ganin su suna ba su kwarin gwiwa, to su kuma nan za su zage damce ko ma menene ko mi take zama ta zama.
Yanzu haka dai ministan na tsaro na ci gaba da wannan ziyara duk inda askarawan kasar suke a cikin wannan jihar ta Tawa. Haruna Mamman, Bako na birnin Kwanni, sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To Allah ya ba mu zaman lafiya a duniya baki daya, Allahumma amin. Ita kuwa rundunar sojojin saman Najeriya ba ta yi kasa a gwiwa ba wajen ganin ta samar da tsaro da taimakawa al'ummar da take baiwa kariya. Wakilinmu Muhammad Nasir daga jihar Sokoto ya aiko mana da ƙarin bayanin halin da ake ciki a yankin.
Rahotannin da ake fitowa daga yankin Sabon Birni ta jihar Sokoto a kwanan nan na aikata ayyukan ta'addanci ne da kuma matakan da ake ɗauka domin shawo kan matsalar. Amma wannan karon labarin ya sha bamban da mai rundunar mayakan sama ta Najeriya ce ta je yankin da ayyukan kula da kiwon lafiyar al'ummar yankin kyauta. A yayin likitoci na rundunar sun gudanar da binciken lafiyar al'umma na yankin akan cututtukan da suka hada da hawan jini, zazzabin cizon sauro, ciwon haƙora, ciwon idanu, tare da bayar da magani kyauta ga jama'a. Haka ma an rarraba gidan sauro da abinci da kuma wasu kayayyakin amfani ga jama'a. Wannan dai wani karinci ne na babban Hausan mayakan sama Muhammad Sadiq Abubakar na amincewar da ya yi a gudanar da wannan aikin, musamman bisa ga la'akari da halin kunci da jama'ar yankin suka shiga sakamakon ayyukan ta'addanci da suka fuskanta. Da yake dama rundunar sojin Najeriya na aikin samar da zaman lafiya a wannan yankin, to ko wannan aikin na kula da lafiya na da alaka da aikin na samar da tsaro? Wannan ita ce tambayar da nema komandan mayakan sama da ke nan Sokoto, Group Captain Bello Garba.
Yana da shi kwarai da gaske, saboda kaga muka yi wannan mutane za su san mu mun zo nan ne saboda su, ko muna so mu taimake su ne, za su samu kwanciyar hankali su zo su same mu inda akwai wani abun za su iya gaya mana wanda zai taimaka mana mu kawo zaman lafiya nan. Kaga sai mu yi wannan abun mu taimaka, saboda in ba su mu samu haɗin kansu ba zai wuya mu iya a kaddamar da abun da muke so mu kaddama anan.
Gwamnatin jihar Sokoto ta yaba da wannan jan namijin kokari na rundunar sojin sama tamkar da kwamishinan lafiya kuma shugaban kwamitin yaki da cutar nan ta corona a jihar Sokoto Dr. Muhammad Al-Inami ya tabbatar.
To wannan abun kuma yana da taimako kwarai da gaske, domin idan an ka lura wayannan likitocin hauru da kuma masu kula da ido ba a fiye samun su ba a nan ƙauyukan mu. An fi samun su ne sai mutum in yanzu kana son ka sayi gilas dole ne sai ka je Sokoto, amma yanzu gashi an kashi nan kusa ga al'umma kuma za su fara insha Allah.
Wannan dai ba shine kawai na farko ba da rundunar sojin sama ta gudanar da irin wannan aiki, amma wannan aikin na musamman ne bisa ga la'akari da halin kunci da jama'ar wannan yanki suka shiga. To ko yaya jama'ar da aka yi ma wannan aikin suka ji?
Sunana Ajiyan Gobir. To ni nazo da ciwon kasala jiki, an duba sun bani magani sun ce kuma bayan sati biyu in naje da ni jiki na in saki dawa in zo in same su. Muna godiya sosai sojoji, muna musu fatan alheri, muna fatan Allah shi ƙara taimaka musu.
Sunana Hadiza Ibrahim. Ina fama da matsalar ciwon haure da kuma typhoid. An bani magani ce Ubangiji Allah ya saka da alkhairi, mun gode.
Muhammad Siraju, matsalar ido. To alhamdulillah an kawo doki kuma mun ji dadi kwarai. Sai madubin da aka bani gurgudu insha Allah ba matsala.
Muhammad Nasir, murya Amurka daga Sokoto, Nigeria.
To Allah ya kyauta. Masu sauraro, kada dai ku manta, shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kira a dawo lafiya zai ci gaba ne da kawo muku tattaunawa da kwamandan hukumar kiyaye hatsara ta ƙasa shiyar jihar Niger, ko kwamanda Ishaya Jowal Dagwa, wanda ya faro mana bayani akan matakai da hukumarsa take ɗauka kan kiyaye zirga-zirgar motoci a wannan lokaci da hukumomi a Najeriya suke kokarin daƙile yaduwar cutar coronavirus ta hanyar hana zirga-zirga daga wannan jiha zuwa wancan. A makon da ya gabata, bakon namu ya mana bayani ne akan matakan da hukumomin kiyaye hatsara a Najeriya ke ɗauka kan masu take dokokin hanya da na tuki a wannan mawuyacin lokaci. A don haka bari mu tashi daga wannan bayani da yake mana a makon da ya gabata.
To za ka ga waɗansu sun yi dakon kayan abinci, sai ka ga kuma sun iba fasinja, sun ɓoye daga ciki, sun nema tampol, sun rufe waɗannan fasinja ɗin. Maimako a rufe abinci sai a rufe fasinja, sai ka ga suna kokarin wucewa. Ka tare su ce maka ai su kayan abinci ne, amma idan ka lura da kyau sai ka ga akwai mutane a ciki. So waɗansu irin waɗannan wanda muka yi katari da su, mukan kama su sai ko mu sauke fasinja ɗin a kai su ma'aikatan asibiti, inda za a je a killace su na wannan kwanaki 14 kafin a san yanda za a yi da su, ko kuma mu kai su gaban kotun, wannan kotun tafi da gidanka domin a san cewa a ga cewa an ladabtar da su.
Sannan akwai kaman adadin motoci da kuka kama don kwanaki, na ga kaman an nuna hoton wasu boss masu tarin kaya haka, ko sun fito ina ne? Mun ga dai nan kun nuna su hotunan su, kamar irin wannan motoci kaman guda nawa kuka kama?
Lokacin da muka fara waɗannan, da aka fara sanantar dokan a nan, mu a nan cikin Mina akwai bosses guda biyu da muka kama wanda suka fito daga Kano, makare da kaya da kuma fasinjoji. Sun yi tafiyan dare, suka zo nan da sassafe. Allah ya sa jami'anmu suka lura, suka samu, suka kama su. To waɗannan guda biyu a nan. Sannan banda wannan akwai da dama wanda kamar da na faɗa mukan kama tare da sauran ma'aikata a kai su gaban kulliya. So bazan iya gaban kotu, bazan iya gaya maka adadin waɗannan motocin ba, domin suna nan da dama.
Kwamanda, menene wani kalubale kuke fuskanta a wannan aiki, a wannan yanayi na COVID-19?
Gaskiya babban kalubala da muke fuskanta shine rashin haɗin kan jama'a. Wannan abun gwamnati ta fi da wannan dokoki ɗin domin dukkanmu mu jama'a ne, mu ga cewa mun tsira, an tsira daga wannan abun. Amma sai ka ga cewa mutane da dama basu fahimci ba, ko kuma taurin kai ne gare su, ko menene zan ce. Zaka ga cewa suna ga kaman wannan dokoki da gwamnati ta fitar da shi domin ta takura musu ne. Waɗansu kuma suna ga kaman a'a, ana wasan yara ne, da yake abun bai zo kusa da su ba. Waɗansu kuma ga sunan dai kala-kala abubuwa. Saboda haka muna roƙon jama'a masu sauraron mu su sani cewa waɗannan abubuwa fa, wannan batun COVID-19 ɗin nan da gaskiya ne. Sannan kuma gwamnati tare da shawaran masu ilimin lafiya suka fidda waɗannan dokoki din domin taimakon kowannen mu. Saboda haka muna roƙon jama'a a yi hakuri a ga cewa waɗannan dokoki din an bi su yadda ya kamata. Ina amfanin ka samu dukiya sannan baka da lafiya? Saboda haka duk dukiyar da muke neman samu idan ba mu da lafiya ba za mu ci moriyanta ba. Saboda haka muna roƙon jama'a a yi hakuri a bi waɗannan dokoki din. Idan ya zama dole ka fita da mota ka sa takunkumi, idan ya zama dole ka yi amfani da motanka ka san namban mutane da za ka ɗiba a cikin mota ɗin, kada ka ɗiba mutane fiye da abin da aka faɗa a ɗiba, biyu a baya, fasinja guda ɗaya a gaba da direba, shikenan mutane hudu a cikin karaman mota shikenan. Sannan manyan motoci dama ba yi su don ɗiban mutane ba, na dakon kaya ne, so a saya akan waɗannan. Yayin da aka yi waɗannan za mu ga cewa zai zama da taimako a gare mu.
Masu sauraro, a nan ne muka kawo ƙarshen hira da muke kawo muku da bakon namu ko komanda Ishaya Joel Dagwa, shugaban hukumar Road Safety Amina. Sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shiri mai ƙayatarwa. Muna miƙa godiya ga wakilinmu na jihar Niger, Mustapha Nasir Batsari, da ya tattauna da bakon namu. Kamar yadda kuka sani, wannan shirin da yana bibiyan harkokin kan hanyoyi ne a kasashe masu tasowa da ma wasu kasashe da suka ci gaba, tare da jin ta bakin hukumomin kiyaye hatsari a faɗin duniya, musamman ma a kasashenmu, domin manufa ɗaya, wanda ita ce kiyaye yawan hatsari da rage yawan mace-mace da raunata bayan Allah, wanda a ƙarshe kan kai su ga nakasa ta dindindin a rayuwarsu. Dalilin haka, sashen Hausa da muryar Amurka da shirin a dawo lafiya na kira ga kowanne ya bada gudunmuwa ga kiyaye hatsari a duk inda ya samu kansa, ta hanyar biyewa dokokin hanya da kuma jan kunnen masu tukin ganganci wanda ka iya jefa rayuwarka cikin hatsari. Yan kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Yanzu a madadin shi bakon namu ko komanda Joel Dagwa, shugaban hukumar Road Safety a jihar Niger, da wakilin mai Mustapha Nasir Batsari, da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman ma Hailu Hali da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba Yakubu Makeri. Daga nan kuma sai shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
To Yusuf, a takaice, batun sanya abin rufe fuska domin yaƙi da yaduwar coronavirus na ci gaba da rarraba kan Amurkawa. Yayin da wasu ke ganin ya wajaba su rufe baki da hancin su idan za su fita, wasu ko suna ta yawo abin su ba tare da sun rufe fuskar su ba. To sai dai magajin gari tara a jihar Texas suna bada muhimmancin gaske akan sanya takunkumin fuska, har suke aikewa da sakonni ga 'yan jihar na su yi kira gare su da su rika sanya takunkumin, a cewar rahoton jaridar Washington Post. Kwararri kuma a fannin kiwon lafiya sun ce sanya takunkumin fuska na ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin rage yaduwar cutar ta COVID-19. Masu zanga-zanga sun karya wani mutum-mutumin janar da ke babban birnin kasar Amurka na Washington DC, kana kuma suka cinna masa wuta a yayin da ake ci gaba da zanga-zangar kinjinin wariyar launin fata biyu bayan kisan George Floyd. Shaidun gani da ido da kuma hotunan bidiyo sun nuna cewa akwai 'yan sanda a wurin, to amma ba su hana yin hakan ba. Shugaba Donald Trump kuma ya kira magajin garin birnin na Washington tare da 'yan sanda, inda yake korafin cewa ba sa yin aikinsu. Mutane goma ne aka bada rahoton sun bace bayan da wani kwale-kwale mai injin ya kife dauke da masunta 16 a ruwan kasar Indonesia. Kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AFP ruwaito, jami'an kasar sun bayyana a yau Asabar. Hukumar bincike da bada agaji ta kasar ta Indonesia ta ce kwale-kwalen ya daki wata babbar igiyar ruwa ne kai tsaye a ranar Alhamis kusa da tsauni mai aman wuta na Anak Krakatau. Koriya ta Arewa tana shirin aikewa da takardun sakonnin nuna kin jinin kudanci zuwa kasar Koriya ta Kudu, a cewar kafar yada labaran kasar a yau Asabar. Wannan dai shi ne matakin mai da martani na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta ɗauka, wanda kuma ya sami kakkausan suka daga Koriya ta Kudu a yayin da tankiya tsakanin kasashen biyu take ƙara azzara. 'Yan fafutuka da shugabannin addini suna gudanar da wani maci a yau Asabar domin bayyana matsaloli da bukatun talaka a Amurka. An shirya za a gudanar da gangamin ne a gaban fadar shugaban kasa ta White House. To amma kuma annobar coronavirus ta tilasta masu shirya taron gudanar da shi ta hanyoyin tarukan zamani na internet.
Masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin, Murtala Faruk Sanyin nan da sauran abokan aikinmu, sai Hailu Haile da ya taimaka wajen haɗa muna sautin. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar Kwalandiya. Peace, salam.